sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 23 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa an fara samun jituwa tsakanin sarakunan kabilar Ibo da Hausawa a jihar Imo bayan tashe-tashen hankula da suka faru a jihar. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Babu Yakub Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Babu Yakub Makeri. Gwamnan jihar Indiana na jam'iyyar Republican ya gana da shugaban Taiwan Chang Ing-wen a jiya Litinin, biyo bayan wasu manyan ziyarar da 'yan siyasar Amurka suka kai a baya-bayan nan da suka janyo fushin Beijing da atisayin sojan China da suka hada da harba makamai masu linzami a tsibirin. Gwamna Eric Holcomb ya isa kasar Taiwan da yammacin ranar Lahadi domin ziyarar kwanaki hudu da za ta mayar da hankali akan mu'amalar tattalin arziki, musamman a bangaren masana'antar na'urar lantarki, a cewar wata sanarwa daga ofishinsa. Ziyarar ta zo a daidai lokacin da ake fama da tashin hankali tsakanin Taiwan da China da kuma Amurka, bayan da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai ziyara a farkon wannan wata. China dai na ikirarin tsibirin mai cin gashin kansa a matsayin yankinta, kuma tana kallon wata mu'amala da gwamnatocin kasashen waje a matsayin cin zarafi ga ikirarinta. Chai ta amince da takun saka a cikin jawabinta na buɗe taron kafin ganawar, kuma ta yi marhabi da karin musayar ra'ayi. Babban hafsan sojan Ukraine ya ce kusan sojoji 9,000 ne suka mutu bayan da Rasha ta mamaye Ukraine kusan watanni 6 da suka gabata. General Valery Zelensky ya bayyana hakan ne a jiya Litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji, inda ya bada ƙididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin Ukraine suka yi tun watan Afrilu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 5,500 a harin da Rasha ta kai wa Ukraine, wanda ya fara a ranar 24 ga watan Fabrairu. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ta tabbatar da mutuwar aƙalla yara 972 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin, amma ta ce adadin na gaskiya zai fi haka. Mafi akasarin yaran da suka rasa rayukansu na faruwa ne sakamakon amfani da bama-bamai, a cewar wata sanarwa da babban daraktan hukumar UNICEF Catherine Rozelle ta fitar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da Iran ta mayar kan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015. Amurka tana da kwarin gwiwar cewa da alamar Iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko, kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na Iran daga jerin kungiyoyin ta'addanci na Amurka. Wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni 2 da suka gabata. Amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi, har yanzu ba shi da tabbas, yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa, inji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price yayin wani taron manema labarai a ranar Litinin. Iran ta zargi Amurka da jinkiri a tattaunawar ta kaikaice don komawa kan yarjejeniyar da ke takaita shirin nukuliyar Iran, don ita ma a ɗauke mata takunkumai wanda ake kira Joint Comprehensive Plan of Action.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Bayanai dai na nuna cewar bayan tashe-tashen hankula da suka faru a jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya, an fara samun jituwa musamman tsakanin sarakunan kabilar ta Ibo da Hausawa a jihar. Sarakunan dai sun gudanar da taro don tabbatar da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Wakilinmu na yankin Niger Delta Alhamidu Abubakar Sokoto da ke birnin na Uwaira a halin yanzu ya aiko mana da wannan rahoto.
Duk kuwa da yanayin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a yankin kabilar ta Ibo, musamman jihar Imo, bisa la'akari da halayyar hare-haren 'yan bindigar IPOC ke kaiwa kan jama'a musamman na ganin yadda baki da ke cira ne a yankin na kudu maso gabashin kasar su magararin bai bar su ba. Ga dukkan alamu dai akwai kyakkyawar jituwa tsakanin yan kabilar ta Ibo da baki da ke zazzaune a jihar ta Imo. Hakan ya sa na halarci wani zama na musamman da aka yi tsakanin sarakunan kabilar ta Ibo da kuma masarautar sarkin Hausawa. Wannan zaman an tattauna batutuwa da dama da suka shafi zaman lafiya. Sarakunan na kabilar ta Ibo sun jaddada alkawali kan cewar al'ummar Hausawa da ke zazzaune a jihar ta Imo za su ci gaba da zama cikin amana. Don jin irin yadda abubuwan da aka tattauna a yayin taron, na tuntubi sarkin Hausawan jihar ta Imo Alhaji Awolu Suleiman.
Kuma wannan ziyara da suka yi mana abu ne wanda sun saba yi duk shekara. Duk lokacin da suka yi bikin cin sabon doya suna zuwa ƙauyuka guda biyar, mu wannan amma Hausa sai su zo nan fada. Duk lokacin kakana ake wannan abu. Bayan cika wannan umarni na al'ada, kuma yana zamto dama ne wadda muke tattauna wasu matsaloli kuma wanda yake faruwa tsakanin Hausawa da su ainihin 'yan ƙasa.
Daya daga cikin sarakunan na kabilar ta Ibo kuma sakataren majalisar sarautu na jihar ta Imo wato Oha Shadrack Obichezo yace
announced and pronounced the Oruowore, the annual festival of Owerentis.
Yana cewa ne dangantakan mu da al'ummomin Hausawa da ke zazzaune a jihar ta Imo tsohuwar dangantaka ce tun a shekarar 1902 lokacin da suka shigo jihar Imo kuma muka karbe su hannu bibbiyu. Shi yasa kowace shekara mukan kawo irin wannan ziyara domin gudanar da addu'o'i tare da tabbatar da zaman lafiya a tsakanin mu. Mun shaidawa sarkin Hausawa cewa Hausawa suna hannunmu, kodayake dai ana ci gaba da irin wannan zama na cimma maslaha musamman tsakanin kabilun biyu. Wasu na bayyana fargabarsu na ci gaba da zama a jihar ta Imo, to amma wata daddiyar zama ta ce ba ta fargaba.
Sunana Hajo, ni dai kan bani da wani fargaban komi. Fargaban da na gani Biafra, ban ce zan same shi haka ba yanzu. Don Biafra ko yunwa ɗaya ya ishi mutum.
Alhaji Hamza Abdullahi shine marakon Imo, kuma kan irin wannan zama tsakanin 'yan kabilar ta Ibo da Hausawa ga abin da yake cewa.
Duk shekara suna wannan addu'a. Idan sun yi addu'an nan sun ka buga ƙasa, wannan sandunan da suka buga ƙasa manufar abubuwan da duk aka taho mana da shi na bumugun abu Allah shi kariya sai. Wannan shine ka nuna mana su sarakunan nan suna zamne da sarkin Hausawa na Imo State, sun ɗauke shi kamar ɗansu ne.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Owori, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu Makeri ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kwamandojin ƙarshe da suka sa ido kan sojojin Amurka a Afghanistan da ke gabas da tsakiya sun ce Amurka ba ta da kariya, biyo bayan matakin da shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden suka ɗauka na janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan, lamarin da ya sanadiyyar rushewar Kabul. General Frank McKenzie, mai ritaya shugaban rundunar Amurka ta tsakiya SETCOM a takaice daga shekarar 2019 zuwa 2022, da General Joseph Votel, mai ritaya shugaban rundunar daga shekarar 2016 zuwa 2019, sun tattauna da muryar Amurka a jiya Litinin game da yakin da Amurka da NATO suka yi na kusan shekaru 20 a Afghanistan. Ban yi imani cewa muna da cikakken kariya ba sakamakon janyewar da muka yi daga Afghanistan, in ji McKenzie, wanda ya shawarci shugabannin Amurka da su ajiye akalla sojojin Amurka 2,500 a ƙasar, yana shaidawa muryar Amurka. Biden ya kare matakin da ya ɗauka, yana mai cewa an tsara shi ne don ceto rayukan Amurkawa, wanda ya faɗa a ranar ƙarshe ta janyewar a bara. Ya kuma ce ba zai ci gaba da wannan yaki don har abada ba, kuma ba za a tsawaita ba, mun kuma fita har abada daga Afghanistan. A ƙarshe, dubban al'ummar Haiti ne a jiya Litinin suka shiga zanga-zanga a sassan kasar na yankin Karibiya domin nuna adawa da yawaitar laifuka da tsadar kayayyakin masarufi. A daidai lokacin da babban bankin kasar ya bayar da rahoton cewa hauhawan farashin kaya ya yi kamari a cikin shekaru goma da suka gabata. Masu zanga-zangar sun yi kone-kone a yankunan da suka hada da babban birnin kasar Port-au-Prince. Wasu sun ce sun fusata ne saboda karancin man fetur da diesel, lamarin da ka iya tilasta wasu 'yan kasuwa rufe ayyukansu. Gwamnan babban bankin kasar Haiti, Jean Baydy Dubois, ya ce mai yiwuwa ne tattalin arzikin kasar ya yi kasa da kashi 1 cikin 100 a wannan shekara sakamakon faduwar darajar kudin kasar gold. Zanga-zangar ta zo a daidai ranar tunawa da borin bayi a shekarar 1791 wanda ya haifar da doguwar gwagwarmayar samun 'yancin kai na Haiti daga kasar Faransa a shekarar 1804.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma,
ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallo garzambo ne, mai yin wannan la'ananne ne, ba ma su siya azar maula ba, makiya yanci dillalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, hada kai ba zai wani karko ba, danci kuma bai dada komai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A yau duk wanda an kana ma noma shekara uku a ce har yanzu ba shi kodala ba, ka san dole na mutane su ji zahi.
talauta mutane saboda gurin ba su aikin nan wanda kamata a yi shi da wuri ba, kuma dan talahin da kamata a ba mutanen ga wadanda ke cikin wannan hali kuma suna matsarci
kasa kunne da kewayenta sun wahala game da aikin nan. Shekara uku ana zaune babu noma.
Babban jin dadin mu da yake aikin yana tafiya da kyau, to wannan haƙi shi ma dole ne mutane su yi jiran lokaci. In akwai wani cikas a ciki za a binciko shi kuma a gyara shi.
Yau shirin zai nazari ne akan makomar haƙoƙin manoman da ke hada-hadar aikin noma a gabar madatsar ruwa ta birnin Kwanni bayan shafe fiye da shekaru uku da dakatar da su daga aikace-aikacen su na noma a yankin. A dakace
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Afirka mutum ne ƴantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki miji ko na mace.
Madalla masare tafiyar hawainiya da aikin sabuntawa da yashe madatsar ruwa ta birnin Kwanni wadda aka fi sani da gandarin birnin Kwanni ya jefa manoma da ke hada-hadar aikin noma na rani da damuna cikin halin kunci tare da iyalansu. Wani kamfani mai zaman kansa ne ke aiwatar da kwantaragin yashewa tare da fadada madatsar ruwar bayan kulla yarjejeniya da gwamnatin kasar jamhuriyar ta Niger. Yarjejeniyar ta kunshi cewa bayan yashewa tare da fadada madatsar ruwan wato gandarin birnin Kwanni, mahukuntan kamfanin za su baiwa manoman da wannan aiki ya shafi gonakin da suke nomawa wani tallafi ko diya domin rage musu raɗaɗin dakatar da su daga aikin su na noma. Sai dai yau shekaru uku kenan da fara wannan aiki, amma har yanzu batun haƙƙin diya da tallafi ya gagara samuwa, al'amarin da ya ƙara jefa waɗancan manoma cikin halin garari da ma iyalansu baki ɗaya. Dangane da haka ne shugabannin ƙungiyar ayarin waɗannan manoma suka miƙa kukansu ga hukumomi da nufin lalle su sanya baki ko haƙƙin su ya fito daga mahukuntan wancan kamfani.
Ni sunana Musa Mama, president na cooperative ɗin gandarin Kwanni. A yau duk wanda an kana ma noma shekara uku a ce har yanzu ba ba shi kodala ba, ka san dole na mutane su ji zahi. Mun ka kai kukan mu gare shi cewa hisbillah a sa mun hannu, mutane suna nan sun kagara bisa gan shekara uku ba a ba kowa mutane su ba su kodala ba. Yanzu wanda namiji ya zan babu ya bar mata da iyali, yau shekara uku ba ta kodala ba, shin kenan dole sai an sa ta wata hanya wadda babu kyawu. Shin mahali mun ka kai kukan mu kuma sun dauka kuma an ji dadin ma maganar da mun kai. Ku zalin mu dai mun faɗa mu iko ne. To iko governor ga shi dai ga military mun gaya musu. Kuma shi ka aiki lalle yana ta a hankali sanusan. Amma dai ana sa ran ma insha Allah ai aikin lani zan ino wancan na wajen harkar bulki.
To ana cikin haka ne sai wata tawaga daga fadar shugaban kasa ta ziyarci birnin na Kwanni karkashin jagorancin minista a ma'aikatar harkokin waje ta jamhuriyar Niger. Kuma wannan batu na aikin madatsar ruwa ta birnin Kwanni na daga cikin makasudin ziyarar, har ma gwamnan jihar Tawa Alhaji Isa Musa ya tsokaci akan al'amarin.
Wannan aiki ya kawo ma jama'a matsala da yawa, gonakin mutane ne an ka gamsa an kai aikin nan, rage duk za a ƙara wannan aiki karuwa ce ko, amma aikin nan an kayyade mai lokacin ta kamata a ƙari shi an yi musu tsayin ta ƙari aikin nan. Yau da watanni biyu ne ko uku mun zo nan tare da minista Lieutenant Masuwala sun ba mu alƙawarin cewa tangiban ɗin da watan gada ya wuce za a ba mu wannan wuri. Yanzu irin alƙalamin da muke gani ma an kuma ana nuna maganar da nan zuwa wata biyu Oktoba ko uku sai an ƙara wata biyu ko uku in sun kaso kuma a ce a ƙara mu. Dole ne da sojojin minista sai an bace ma wannan mutane tun talauta mutane saboda gurin ba su yi aikin nan wanda kamata a yi shi da wuri ba, kuma dan talahin da kamata a ba mutane ga wadanda ke cikin wannan hali kuma suna matsarci ko bai kamata ba. Haka nan ya kamata a tsawata dan dole ka ma jure da konvoke injin yasa suke wannan matsacin da ba su ba mutane talahin da ke yafari.
Ga alama dai manoman sun ji dadin wannan furuci na gwamnan Tawa, domin kuwa Alhaji Dodo da ke zama mataimakin magatakardar kungiyar manoman da ke aiki a da'irar madatsar ruwa ko gandarin birnin Kwanni na cewa
sai a ɗauka musu alƙawari a cikin nan da wata biyu su to su wuce kuma a ce kuma san da wata biyu kuma wasu waɗannan wata biyu kuma su to su wuce kuma a ce nan da wata biyu ashe su ma abin nan bai musu dadi ba ba mu ɗaya na abin abbaiwa dadi ba lalle gaban dubun dubatan mutane gwamnatin jaha na Tawa shi ma ya nuna muna rashin jin dadin shi ya ce in Allah ya so ya yarda zai kire shi gaban aikin nan shi zamna sheshi a zamna ai kokari a hiddo mahita wanda za a samu ai aikin nan a kare tunda kasar kwani da kewayenta sun wahala game da aikin nan shekara uku ana zaune babu noma
nan gaba a cikin shirin zamu ji martanin wakilan tawagar fadar shugaban kasa akan wannan batu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta.
An sare Alhaji Umaru Zakari shine mai baiwa shugaban Niger shawara na musamman yayi martani dangane da abubuwan da aka ambata a baya amma dai ya fara ne da tsokaci kan yadda wancan aiki na fadada madatsar ruwa ta birnin Kwanni ke tafiya
yanzu kimanin wajen noma shidda abba a samu ba aka yi in an sa na bana ciki ko da yake za a samu ayi na rani to ka gani wannan mu nan Kwanni da kewaye in babu gandari ba noma saboda babu gonaki to shi ya sa muka sa ido muka sake komowa mu bincika menene dalilin tsaiko na biyan wannan kudin shaye hawaye da ya kamata a ba talakawa saboda ba samu wasu kai noma to mun yi zama da su bayanin da suke da shi nan sun ba mu shi amma cikakken bayani ko tunwayal bayanin sun ce muna sayya mai kuma na kirayi wanda ke da wannan nauyin a can ya mai yana jira na da na shigo ya mai za mu sadu da shi ya tunwaya min bayani kamin ni in idanawa rahoto wanda zan kai ma waɗanda ya kamata a kai ma shi insha Allahu shin aikin da mana nawa ne ko ko noma nawa ne ya kamata a ba mutane haƙi bisa gare shi wanda ba ai ba shin kudin nawa ne duka jimilla nawa aka bada nawa ya rage kuma wace niyya ake da ita aka dauka ta ida biyan waɗanda abin nan bai shiga hannunsu muna kira ga jama'a Kwanni su yi haƙuri insha Allah wannan abun ba abu bane wanda kullun za a rika zuwa ana ce musu an yi kaza ko ana wani babatu wani menene a ba shi bane a hankali za a bi abin nan kuma zai warware insha Allah babban jin dadin mu da yake aikin yana tafiya da kyau to wannan haƙi shi ma dole ne mutane su yi jiran lokaci in akwai wani cikas a ciki za a binciko shi kuma a gyara shi
masu sare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulan Muminu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun cimma yarjejeniya da shugabannin direbobin motocin jigila da na dakon kaya bayan da bangarorin suka zauna akan teburin sulhu a ƙarshen mako.
Jaridar ta ce bukatu akalla 17 ne kungiyoyin suka gabatar a yayin tattaunawarsu da ministan sufuri Alma Umaru, ciki kuwa har da batun karin kudin man diesel da yawaitar cije-cijen kan hanya da dai sauransu. Daga ƙarshe an fahimci juna, mafari kenan direbobin suka janye yajin aikin da suka kuduri aniyar gudanarwa a jiya Litinin a fadin ƙasa. Jaridar Niger Enter Ebdo na cewa shugaban ƙasar Niger ya shiga hutun ƙarshen shekara. Yarar ta ce sashen kula da yaɗa labarai a fadar shugaban ƙasa ya ce Mohamed Bazoum, wanda ya tare a ƙauyensa na haihuwa wato taskar da ke jihar Zandar, zai shafa makonni uku yana shan iska a wannan yanki mai albarkatun gandun daji, yayin da ɗaya gefe zai yi amfani da wannan dama don nazarin ta inda zai bullowa tarin ƙalubalen da suka addabi ƙasa. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta ce hutun nan na shugaban ƙasa lokaci ne da zai yi amfani da shi don aiwatar da babban garan bawul ga gwamnatinsa, inda ake hasashen zai kori dukkan ministocin da ake zargi da handama. Saboda haka ne ya buƙaci jam'iyyun ƙawance su gabatar masa da mutanen da suka cancanci shiga sabuwar majalisar ministocin da zai kafa bayan komawarsa ofis a watan gobe. Jaridar La Flamme ta bayyana cewa 'yan fashi sun fara amfani da motocin haya don cutar da jama'a a Yamai. Irin waɗannan ɓarayi kan zagaye titunan birnin a mota, idan ka gansu kai ka ce direbobin taksi ne, ashe 'yan fashi ne ke shigar burtu domin cutar da bayan Allah. Yarar ta ce sautari mazaunan birnin Yamai galibi mata ke fadawa tarkon waɗannan miyagu, inda za ka ji an yi amfani da wannan dubara, an ɗauki wani a taksi an kuma nufi ƙwaryar gari da shi don yi masa dukan tsiya sannan a kwaci kuɗaɗe da yawa. Jaridar ta cewa a yadda wannan matsala ta fara kamari, ya zama wajibi hukumomi su gaggauta iwa tufka hanci. Mukarkare da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa wani sabon rikici ya sarke a tsakanin hukumomin Mali da na kasar Faransa, bayan da gwamnatin Kanal Guaita ta shigar da karar Faransa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a bisa zargin gwamnatin Macron da taimakawa 'yan ta'adda da makamai har ma da basu bayanan sirri. Jaridar ta ce kasar ta Mali ta ce tana da kwararan hujjoji game da wannan batu, sai dai Faransar na kallon abin a matsayin cin fuska, lamarin da ke nunin an ƙara buɗe sabon babi a takun sakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da suka jima suna yi wa juna kallon hadarin gaje. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To baballa a takaice, gwamnan jihar Indiana na jam'iyyar Republican ya gana da shugaban Taiwan Chang Ing-wen a jiya Litinin, biyo bayan wasu manyan ziyarar da 'yan siyasar Amurka suka kai a baya-bayan nan da suka janyo fushin Beijing da atisayin sojan China da suka hada da harba makamai masu linzami a tsibirin. Gwamnan Eric Holcomb ya isa kasar Taiwan da yammacin ranar Lahadi domin ziyarar kwanaki hudu da za ta mayar da hankali akan mu'amalar tattalin arziki, musamman a bangaren masana'antar na'urar lantarki, a cewar wata sanarwa daga ofishinsa. Babban hausan sojan Ukraine ya ce kusan sojoji 9,000 ne suka mutu bayan da Rasha ta mamaye Ukraine kusan watanni 6 da suka gabata. General Valery Zelensky ya bayyana hakan ne a jiya Litinin a wajen wani taron tsofaffin sojoji, inda ya bada ƙididdigan farko a hukumance dangane da asarar da sojojin Ukraine suka yi tun watan Afrilu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta tabbatar da mutuwar fararen hula fiye da 5,500 a harin da Rasha ta kai wa Ukraine, wanda ya fara a ranar 24 ga watan Fabrairu. Amurka ta ce tana nazari sosai kan martanin da Iran ta mayar kan kudirin tarayyar Turai da nufin farfado da yarjejeniyar nukuliya da aka kulla a shekarar 2015. Amurka tana da kwarin gwiwar cewa da alamar Iran ta dakatar da wasu bukatunta da farko-farko, kamar neman cire kungiyar kare juyin juya hali na musulunci na Iran daga jerin kungiyoyin ta'addanci na Amurka. Wannan na cikin dalilan da yasa ake gab da cimma yarjejeniyar fiye da yadda ta kasance makonni biyu da suka gabata. Amma sakamakon waɗannan tattaunawar da ake ci gaba da yi har yanzu ba shi da tabbas, yayin da sauran gibi ke ci gaba da wanzuwa, inji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince yayin wani taron manema labarai a ranar Litinin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakub Magyari da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.